gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. Sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a BOA African Meter 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a Hausa BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta BOA Hausa ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Ado Baballe
tare da Hadiza Kyari, sai ni Daula Salim.
Masu sauraro, duk ranar Talata muna magana ne akan ilimi, inda yau ma Talata 16 ga watan Oktoba 2018 za mu yi magana ne akan matsalolin da ke saka yara barin makaranta.
Saboda duk wanda gaskiya bai zo na a makaranta yayi karatu ba, ba yanda za a yi ya hada kan shi da mutumin da ya zo na a makaranta yayi karatu. Ba maganar turanci bane, ba maganar iya magana bane. Akwai wasu abubuwa ne da ake koya a cikin ajin wanda yake kara ma mutum karfin basira da kuma hikima ta yanda zaka iya yin magana a ko ina ne a cikin al'umma. To matukar karsa irin wannan, to karsa wannan abin da zaka iya tashi a gaban mutane kai. To
Binta Ibrahim na tafi da tattaunawa akan wannan mawdu'in, sannan kuma za mu gayyato Farfesa akan ilimi domin mu ji ta bakin sa duk akan wannan lamarin.
Ku kanku masu sauraro, za mu bude muku layin wayar mu idan lokaci ya ba mu dama domin ku kira ku ba da gudunmuwar ku akan wannan lamari. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655.
Yanzu bari mu fara da jin amsan cikin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook. Ya kuke ganin zamu magance matsalolin da ke sa yara barin makaranta?
Sakon farko ya fito daga Zubairu Usmani Dare Maida Musa, yace tabbas wannan babbar matsala ce, amma shawara anan ita ce ya kamata gwamnati ta dauki nauyin yara ta bangaren biyan kudin makaranta da uniform din su.
To sai sako na gaba, inda ya fito daga Ibn Abdullah Bajudi, inda yake cewa a wani bincike na masana da suka yi ya nuna cewa na zangon karatu ya nuna cewa bai wuce ka sai ka kashe ma yara naira 700 ba akan kowane dalibi akan yanda zai inganta rayuwar makarantansa. Ina ganin idan ma gwamnati za ta karkato ta tallafa wa yaran talakawa don jawo hankalin su zuwa neman ilimi.
Sai kuma sakonmu daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, daukewa iyaye dawainiyar yaran su a makaranta ya kamata gwamnati ta yi, domin a dalilin rashin kayan makaranta da littattafai suna sanya wa yara sakura da karatu.
Sai sakonmu na gaba ya fito daga Bulami Bukar Kindawo Niger, yace yau da gobe matsalar tana gurin iyaye ne. Idan ana so yara makaranta, sai kaga iyayen suna son yaron yayi wasu ayyuka na gida, sannan da rashin kula daga iyaye da malamai.
To sai sakon Ibrahim Zangon Daura, inda yake cewa daukewa dawainiyar yaran su makaranta. Ina jin ma wannan sakon mun riga mun karanta shi, shine kaman Hadiza ta karanta. To bari mu tsallake.
Sai kuma sakon mu daga Musa Hadirin Asuba da Magaram, yau da gobe gaskiya ana wa ganin mafita ita ce iyaye su dinga kulawa da rayuwar ƴaƴansu ku tashi lafiya.
Sai sakon Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, yace to ni dai a gani na ba komai ke sa yara barin makaranta ba face rashin cikakkiyar kulawar iyaye.
To sai sako na gaba, inda ya fito daga Jibrin Umar Nabasa, inda yake cewa rashin samun zuwa yara makaranta abubuwa ne daga makaranta wajen rashin samun kayan makaranta daga makarantun kuma ko kuma daga iyayen yara.
Sai kuma sako daga Umar Lawal Dan Fulani, ya kamata gwamnati ta samar da abubuwa more rayuwa ga makarantun kwana da dama je ka da dawo
da makarantun kwana da ma na je ka ka dawo haka ne kam
sai sakon Saminu me mai tafawa Balewa yace hanyar da za a magance matsalolin da ke sa yara barin makaranta shine kawai a rage kudin makarantar kin ji fa
haka ne kam sai sakon Mustafa Bakere Daura Allah sana faɗa wannan sunan Bakere ne ko Bakere to inda yake cewa a ƙasa ta Najeriya bakin talauci ne yasa iyaye suna kasa kai yaran su makaranta saboda kudin jarabawa ya hana talakawa su biya kudin jaraba domin su kai yaran su makaranta
ga kuma sako daga Sha'aibu Alhaji mai gari kuma wannan matsala ba za ta kau ba har sai iyaye sun fita daga cikin kangin talauci a ko ina a duniya
sai sakon Nasiru Kainuwa Hadeja inda yace kuncin rayuwa ne sila idan ilimi ya zama kyauta ko rayuwa ta yi sauki komai zai zama tarihi
to haka ne kam sai sakon gaba inda ya fito da Kininu Sani Yunusari jihar Yobe inda yake cewa salam masu gabatar da shirin yau da gobe fatan alheri gare ku ku tashi lafiya to mun gode
sai kuma sako daga Yahaya Dannu Azare ta jihar Bauchi ta hanyar fadakar da su kan muhimmancin karatu
to sai sakon Musa Sale da Habu City Malleri yace salam yau da gobe shirin matasa a gaskiya gujewa makaranta da wasu yara ke yi ya danganta da irin kulawar da yaran ke samu a wajen iyayensu
sai sako na gaba shi ma cewa yi fatan alheri gare ku masu gabatar da wannan shirin
sai kuma sako daga Lawali Manchester Kamba yau da gobe hakika wannan abin na da wuya saboda wani yana barin makaranta dan sanadiyar talauci ita kuma gwamnati ba ruwanta da ƴaƴan talakawa ko su yi karatu ko su bari duk daya ne
sai sakon Adamu Sabiu Wangara Gezawa Kano nuna wa iyayen yara muhimmancin ilimi a rayuwar yaran nasu
sai sakon Ibrahim Salisu dan Kaduna inda yake cewa hakika yau da gobe akwai hanyoyi da ya dace zamu bi don magance matsalolin da ke sa yara barin makaranta shine wajibi ne ga iyaye mu neman mu ƴaƴan mu cewa ilimi shine ginshikin zaman duniya ku tashi lafiya anti Daula da abokan aiki
sai sakon mu na ƙarshe ya fito daga Ibrahim Salisu dan Kaduna hakika yau da gobe akwai hanyoyi da ya dace zamu bi don magance matsalolin da ke sa yara barin makaranta ya zama wajibi ga iyaye mu nuna wa ƴaƴan mu cewa ilimi shine ginshikin zaman duniya ku tashi lafiya
to mun gode a cigaba da aika mana da sakonni
bari mu je ga tattaunawar wakilinmu Binta Ibrahim domin jin tattaunawar su a zauren muhawarar yau da gobe
to yau dai ranar ilimi ce a tsarin ranakun mu na gabatar da shirin yau da gobe shin matsalar nan ta barin makarantar yara kafin lokacin fita ma'ana mutun ya bar makaranta yana cikin ganiyar makarantar ajin farko ko tsakiya ko karshe zai kasance da bai da kwalin bai gama makaranta ba kuma ya fita daga cikin sa ko matakin farko na primary ko kuma high school da shiga secondary kafin abin ya faru muna samun yawaitan sa wannan kuma abin ba sabo bane a tsakankanin al'ummar mu wai shin menene dalilan da hakan yake faruwa bari mu fara da maza dan saboda yawanci ana samun abin yafi yawa a bangaren maza fiye da mata
to dangane da wannan batu da aka dauko na abin da ya shafi wato irin yaro ya bar makaranta ba tare da ya kai ga ƙarshen karatun ba walau matakin primary ne ko kuma matakin secondary wani lokaci ma zaka ga har a makarantun gaba da secondary ana samun irin wannan matsaloli abin yana da wato bangarori daban-daban na farko babban matsalan ta yanda iyaye da su da kansu suke ba da gudunmuwa wajen samar da ko kuma haifar da irin wannan matsala misali anan shine uba ne bai dauki karatun yaran shi da muhimmanci ba to irin wannan yakan kawo cewa akwai wani matsayin da za a je akai yaran da kashi wajen gamuwa da abokan da ba na kirki ba zai iya haifar da cewa yaran yana cikin karatu sai wani abu ya ja shi daga nan sai ya bar makarantar misali matakin primary kenan tun daga nan aka samu irin wannan matsalan sannan kuma matakin secondary wani lokaci su yaran sukan hadu da danda suke da gurbatattun tarbiyya to daga irin wannan zaka ga yaro ya biye mai irin wa'incin yaran walau abin da ya shafi irin ko kaga shaye-shaye ko yawon banza ko wani abu dai wanda dai za a yi wanda ba mai kyau ba amma sai shi yaron sai ya ga cewa abin yana burge shi to idan aka yi dace ko kuma aka rishin sa'a da maganar da nayi na farko na cewa iyaye da basu dauki karatun yan shirin muhimmanci ba to shikenan uban ba zai ma san cewa yaron yana zuwa makaranta ko bai zuwa ba domin akwai iyayen yaran da suke bin diddigin karatun yan su duk motsin da ake ko cewa akai ana bukatun abu a makaranta ba za su ba yaran ba su da kansu suke zuwa su je in na biya ne su biya in na ji ne su ji ba shi in wani abu ne faru suna bi akai-akai to mutukar iyaye suna irin wannan zaka ga yaron shi ma yana kan a ce yau bai je makaranta ba domin ya san a kowane irin lokaci mahaifin shi ko mahaifiyarsa za ta iya ziyartar shi a wannan makaranta.
To wannan al'amari ya shafi maza da mata ne, matan ma akwai inda nasu bangaren yake ya bunƙasa har ya fice kuma ake kuka da shi. A naku bangaren da mata me ke kawo maganan yara ya mace ta bar makaranta ba tare da ta gama ba, wato ta tsaya a wani mataki wanda bai kai ga ta samu wani kwali ba.
Mataki dai na farko kaman aure yana ɗaya daga cikin babban.
Yaya aure zai zama
a cikin aure a cikin makaranta,
wato tana cikin makaranta
like ko maybe a ce za a mata aure to wani mijin zai iya cewa zai hana ta cigaba da karatunta amma kuma wayansu mazan za su bari sannan kuma rashin kula maybe iyayenta yanzu gaskiya mata wayansu ba su cika yin kula da yaran su kurin su je su yi karatu ba ko an dawo ba za a duba like an ba su assignment bane ko ta je ko bata je ba wayansu kurin su dai yaran su dawo
to amma ba kya ganin su ma matan suna samun matsala na kila kawaye su shiga cikin al'amarin su wata ta bar makarantar ta ce mata a wallahi aikin banza kike yi ni ai da ni aure kila ta riga ta tayi aure ta ce ai aure da dadi ni kam na san ban da abin da zan yi da ma kwalin ko nayi kina bata lokacin ki ne baki ganin wannan ma
shi ma wani hujja ne amma gaskiya yawanci wanda suke ganin wannan tunanin to su canza ma tunanin su saboda yanzu gaskiya karatu ana daukan shi da muhimmanci ko ina ka je saboda yanzu ma da kai wani limitin da za a kai mutum ma in bai ma da karatun bayan da za a yi ya ma je wani waje ko like ya je ga wani abu so karatu gaskiya na da muhimmanci a bangaren mata mata dan haka mu dage da karatu ko da miji ya hana mutum ya kwatan makanci yanci yanzu sai da karatu ake yin komai
to maza ga ka kuma matashi kai ne kila kake kasan kan ruwan abun wayannan dai sun fadi ra'ayoyin su me zaka ce akan dalilan da ke sa matasa suke barin makaranta ba tare da sun kai matakin karshe ba
to gaskiya shi fa wato in aka ce matashi wani irin mutum ne wanda tunanin shi daban ne da na mutane
ko
kwarai kuwa duk yanda uba ko uwa ta kai ga tunanin cewa dan ta fa mai kyau ne ko mara kyau ne shiryayye ne ko kuma ba shiryayye ba to wallahi ba haka yake ba tunanin shi daban ne tunanin gaba yake yi baya taba
tunanin ya wuce
shi yana tunanin ma kai gurin kawai saboda wani lokaci yaro na zauna a makaranta kafin malami ya zo kawai zai fara tunanin to yau in an tashi ina zai ji
inda zai je daddafa
kawai tunanin shi ina zai je ba da tunanin menene malamin zai koya mai an jima an yi shi wa'a menene zai in ya tashi daga makaranta
na wasa kake nufi
na wasa ko na wani abubuwa na shi tunde on his own wanda shi ne ya sama ran shi wannan abun
to wato lokacin da kuke kuruciya na duk ya zo muku
ai ba zan manta da wani lokaci ba wanda wato gaskiya abokai suna da hannu sosai game da bada irin wannan gudunmawa
na me kenan
na barin makaranta kafin lokaci ko kuma mutum daga nan ma gaba daya zai zo makaranta
to
kamar ni bari in misali da kaina ni na kasance mutum ne wanda ina zuwa makaranta a kowane lokaci amma tunda aka ce na kai makaranta matakin secondary
wani aji kenan
ina JSS 1 zuwa SS 1 a wannan lokaci na samu wasu abokai su abokai abin da suke yi shine kafin a tashi za su bar makaranta su tafi nemo mangoro gwaiba da lemu gonakin
mutane
za su je wannan neman ni kuma ina zo na aji to bayan na koma gida sai in gansu wato suna yin abin da suka dama ga ƴan kudade a jikin su na lemun da suka samu sun siyar sai nace kai ya za a yi ni in zauna a wannan abun bayan lemun kwara ɗin nace su ban sai sun ga dama sai an min yanga kafin a bani
sai kai kuma ana cuta
to ni kuma ban ni ma ba kaina ina buƙatar na wani kaina ban so in je ina dogara da wani wani aboki na ban shawara ya ce mallam kakka ba wa'innan mutanen ba mutanen kirki bane sai na ga to yana ce mu in bari nan gaba in Allah sa na gama karatu zan samu aiki kawai ne lissafi na ga shekarun suna da yawa akan me
yawa
akan me zaba ta mun lokaci kawai na bi su muka ci gaba da harka
idan
kwarai kuwa
zan gida fa ba a san kenan ba
ta gida ai in ga miki ina ba lai tsoron iyaye na ba su sani ba zan taso da rigan makaranta da rigan gida ne in zo makaranta amma fa rigan makaranta tana a cikin silin na ije ta
silin
din cikin ajin mu ina riga kowa zuwa makaranta
so sai idan Allah ya baka sa aka shigo makaranta
a ranar sai saka riga ta da takaduna sai sako da su in sa kan bench amma ba kafin a tashi na bar makaranta ne wa na bi su mun tafi
eh daga an tashi tara kenan
kai ka
gama
na gama karatu to amma da yake Allah Allah bai san ba wa zane sai Allah ya zo kuma ya shirye ni a wannan lokaci
sai baba ka da ya sa ido kenan
yau baba na sa ido saboda ko kudin makaranta kafin wata ta kare ta mai kare ya biya wani kudin makaranta ni kuma har Allah nake in ga an kodin kudin school fees
shi
kuma ba ya da
saboda kaka zo ka ba da rahoto
shi kuma ba ya da ya ga tam ta kare bi biya kudin makaranta ba to da haka dai Allah ya taimake ni yana dan bincike dai haka dai Allah ya sa na shiru na zo na zama normal dai har na gama karatu na alhamdulillah to bayan wannan wasan beren da muke tayi da ni da mahaifina bayan ya jajirce yana ta kokari to shine fa Allah ya taimake ni na samu na dawo normal su kuma wannan abukan nawa duk da dai a wannan lokacin ba wai na dawo fuli makaranta bane sai dan aka samu matsala
kaman ya
sai dan aka samu matsala makaranta ta zo ta wuce ni nayi shekara ɗaya cir ana watsa da shi a shirme aikin kawai
kana ta wasan
ka ta wasa da ni da abukan ina tuma baba na ko in ya biyo ta nan billa
saboda haka kuma baban ka wayo
ina tunanin wayo na mishi ashe shirme nayi ba sani ba muna nan Allah ya zo ya jarabce ni aka zo aka yi jarabawa naga suna na zero ba komai to a wannan lokacin dai na samu matsala a makaranta sai da babana yazo ya dawo da ni makaranta kuma na cigaba da karatu to a wannan lokacin Allah ya taimake ni
wato sai da ka subuce tukun
sai da abba na ida na sani a lokacin nan
to mallan wayannan abubuwan da ke faruwa tabbas akwai matsalolin kuma zai kama tun daga matasan da suke shiga harkan abokai marasa wato gurbatattun abokai ko kuma rashin kulawa na iyaye ko kuma rashin kuɗi ko in ce fatara ta da take sa iyayen ma su da kansu su kasa biyan bukatar makarantu da yaran suke ciki har sai yaran sun bar makaranta gabaki ɗaya don aje a nemi abin da za a ci akwai wani ƙarin bayani da za ka ƙara yi akan wannan
wato matsalan dai guda ɗaya shine wato shi irin yaro ya bar makaranta lokacin gama karatun shi bai ba tare da ya samu wata natija ma'ana sakamako wanda zai iya nuna cewa yayi karatu ba wato akwai matsaloli da dama da suke bijirowa akwai lokaci da zai yi da ana buƙatar irin waɗannan matasan ko irin waɗannan mutanen waɗanda za su tare wani gurbi wanda zai taimaki al'umma ko ya taimaki ƙasa ko ma ya taimaki duniya baki ɗaya amma kuma ana buƙatar tunda yanzu zamani ya riga ya canza an fi amfani da wato takaddun mutum a maimakon kwarewarsa to za a buƙaci wa'innan takaddu wanda su ne suke nuna cewa lallai wannan mutumin fa ya zauna a aji shi ma ya zauna a rumfan kwano ba yawun Ahmadu Bello ya yi ba to sai ya zama cewa babu to kirkiri ga dama ta zo wanda zai taimaki al'umma sannan abu na biyu mutum yana ji yana gani akwai gurin da za a ce ya tashi magana amma saboda rashin wannan abin saboda duk wanda gaskiya bai zauna a makaranta ya yi karatu ba bayan da za a yi ya haɗa kanshi da mutumin da ya zauna a makaranta ya yi karatu ba maganar turanci bane ba maganar iya magana bane akwai wasu abubuwa ne da ake koya a cikin ajin wanda yake ƙara ma mutum ƙarfin basira da kuma hikima ta yanda zaka iya yin magana a ko ina ne a cikin al'umma to matukar karsa irin wannan to karsa wannan abin da zaka iya tashi a gaban mutane kai yanzu akwai wani kwana-kwanan nan wata da naji labari ga baki ɗaya ma da aka je aka bar rekordin makarantarsu sai aka tara kwata-kwata babu masuranta kuma sunan wai tana zuwa makaranta to kin ga irin wannan har kuma ta kai matakin jami'a ba
to ba ta yi na kasan ba kenan
to wai sani daga ma inda ma gabaki ɗaya a jami'an an bincika su ba su ma da record ne suna
wanci
ana ba da kuɗi ana yin abubuwa
to kin ga
wannan wanda suka bar makaranta ai to ta bar makaranta kenan ai dan in tana makaranta dole za a ga sunanta ai wato illoli daga ƙarshe irin wayannan ne ake samu su idan mata ne zaki tare da su sun koma suna rayuwar shashanci wanda bai kamata a ce mace tana yi ba idan kuma namiji ne zai koma shaye-shaye sace-sace da yin wasu abubuwa da wanda bai kamata ba kaɗan daga cikin illolin da guduwa daga makaranta ko kuma barin makaranta kafin lokaci ke haifarwa
to matashi wannan dai duk abin da ake yi ku ne kuke gabatarwa musamman matasa maza ba kuma don saboda bambanci tsakanin mata da mazan ba to haka ne to ko akwai mafita a cikin wannan al'amari kana ganin za a iya dainawa
yawa mafitar guda ɗaya ce shi ainihin kanshi bangaren ilimin amma manta da matsalar da ɗalibi zai fuskanta daga gida da kuma matsalolin da suke shafa shi a matsalolin da suka shafa harkar ilimin gabaɗaya
to
in kika duba gabaɗaya ki ga harkar ilimin ta taɓarɓare gaba ɗaya tun daga magana ta primary shine yanzu misali ka zo makaranta a ce ka zo an ce kuna da period kamar guda 7 zuwa 8 takwas haka, amma me bi bai fuka samu an samu period guda biyu guda uku ba, malamai ba su shigo ba, ko malami daya ko malami biyu sun zo sun muku, sannan me bi in malamin ya zo ko kuma a zo ana ta fama, me bi ma makarantar taku a ce babu bencina babu kujerun zama a ƙasa kuke zama, wani kuma zaka ga to ka dauki wankan ka kai kwalle ka kazo, amma ban ga makarantar da a ƙasa zaka zauna sai kaga to me yasa zai kawo ka in ka zo kuma kaga, amma kuma sai kaga idan ka tafi me bi in ka dan fita akwai ƴan wasu harkoki da zaka yi, to dan haka
a matashin shekaran
a matashin mana to ai yanzu in kika duba zai kiga to a cikin masu ilimin in kika duba ba za ki ga akwai wani zai gama wahala ya gama wahala amma zai ki ga mutum ba zai iya ga ilimin to wajen ci gaba rayuwa sai kiga wani wanda ya rungumi sana'a sai kiga yafi wanda ya fi ilimin
kuwa kun kaga wani yayi makaranta yayi digirin ma yayi
kuma ba wannan ce ai to digirin ma da yake shi da yake digirin yanzu a samu ma mutum in ka gama secondary yanzu magana a samun admission ka zo a ce sai ka shi 5 grade maths da English sannan in ka an samu an kukuta da ya akai ka ci sannan a zo a ce jam kai
jam
shege a jam ka zo ka ce jam ka zo ita ma jam din nan fa an ce sai ka ci 180 da ya akai to in ka a ce ka ci jam din ita ma ka to an zo for UME ba for UME din ba kuma hanya in ka ci for UME din fa ba kai da hanya
da aikin wanda yanda kace ita tsarin ilimin kanta
ita tsarin ilimin
gaba sawa ta kara haifar da mutun ya hakura ko
nan ne ga babban matsalan ma inda za a gyara a ce zaka ga za a akwai sauki a lamarin in ka a ce an dan rarrage yanayin harka samu admission da abubuwan da sauki da yawa za su je amma mutun kana kalla fa duk ka gama bin wannan wahalhalin ka zo ba kai da hanya ko ga to ga aikin banza kai sai kaga sannan kuma
zai zaki
a to menene ka gama wala abinda ka samu shi ilimin nan dama ka dan iya karatu ka iya rubutu dan turancin nan koda dan burokin ne ka dan iya to an samu abinda aka samu in ka shiga
nan ya kare daga nan
to da kaje kuma gara ka rungume a wani aikin da din ka san akalla in kai shekaru yanzu misali in baki wanda da wani zai tafi ya ce yana can degree yana zai yi degree shi shekara hudu kai kuma daga kun gama secondary sai ka tafi kasuwar ka to insha Allah Allah ya sa mu albarka kin shekara hudin nan taka shi kafin wancan ya gama digirin nashi kai in dai Allah ya taimake ka ya karu to ka samu abin da ka samu
sai ka zama shi yanzu kila kanin gwate
ko dai ka kare kama hanya ka san ina ka dosa shi ko can yana ta fama da digirin to ya gama digirin kai a zo a ce ya bautar kasa ya gama wahaltawa kasar aikin yi fa
to duk wanda kuke hange tun kuna secondary
to da bin ba ai ga yana tun daga farko tiran gini tun zani ya kamata mutum ka kalli rayuwar ka ka tsara abubuwan ka tun
wuri
tunda gara kai wannan tunani ya zama kai tunani guda biyu idan kana ya zama kana da abu bangare daya ga bangare biyu idan wannan bai yiwu ba to faga wannan
to wannan yanzu dai korafin ka kan gwamnati ne da tsarin ilimin
gaba daya a rushe shi gaba daya a sake sabon
tsari to za a tuntube ku in za a yi rushewa
eh gaskiya muna da irin shawarwarin da zamu bayar saboda mu muka san irin matsalolin da muke fuskanta bangaren karatun nan
kuma gaskiyan ka ne
san haka tsarin gaba dayan shi a rushe shi a faro tunda magana a daina guduwa daga makaranta a zo tun daga bangaren nursery a gyagya a gyara ga matsaloli wani ma an kika zo ba shi da littafi ba Allah da Allah ko kuma a zo a ce ba can tsabar wai in irin in ka makara ko kai fashi wai sai a buge a ce ka kawo tsintsiyar da za'a shahara ko ka kawo can da saboda babu wadannan amma idan aka gyara aka samu muku da kujerun da za ku zauna a ce ba an ji ma ba za a ba ku uniform ba a samu muku da kujeru malaman ma su dan ringa zuwa su kuma malaman nan su ma sannan su ma ma da
aikin ci ake ba ku fa
to a an ce ne ai duk wannan to su ma malaman ai kuma ba a ba su albashin su ba wata matsala ce nan ma akwai ana ba ake cewa menene wani malami ya zo ya tambaye yaro ya ce daya a tara da daya ya ce 11 ya ce to bai a tafi a haka sai an gyana albashi zan ga ma gaskiya imana
to Allah ya kyauta da fatan wanda abun ya shafa gwamnatin iyaye sun ji irin muhawara da aka tafka a wannan zauri
tanan aka maka kai
da kina ka sai nufin ka je
makaranta yana kullun
amma kuma kan hanya
sai ka kullun ina ga miki note dina kuwa sai dai ina da wasu abokai su ma na samu kudin lemon nan da na samu ko mangoro sai zan ba su 10 ko 50 su je su mun note
mun nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kellawa ilimi gwadabon haurewa hanyar kullunewa mun nemi ilimi gwadabon tsorewa mun nemi ilimi alfarin
Wanda bai gani mana
da ilimi baya na shiwa
wanda bai gani ma na hangowa
hasken da ko ina shi ke kallawa
wanda bai gani ma na hangowa
wanda bai gani na fuskantowa
to madalla yanzu kai tsaye ta waya muna tare da farfesan ilimi Dr. Nasiru Danmowa daga Jami'ar Florida a nan kasar Amurka Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam tullahi.
Dr. barka da shigowa wannan filin na yau da gobe shirin matasa.
Dr. assalamu alaikum.
Dr. assalamu alaikum.
Wa alaikum salam tullahi. Kuna jina?
Yawa muna nan duka gida a cike tare da Hafiz da Hadiza da ni Daula.
To sannun ku malamai.
Yawa.
To doctor muna sauraron ka yau muna magana ne akan ta yadda zamu magance matsalolin da suke sa yara suke barin makaranta
eh to masha Allah ni a gani na matsalar barin yara fitar da suke a makaranta gaskiya ya samu nasaba ne daga yanda gwamnatin mu suka yi ko in kula da abin gan karatu abin na ilimi a duk a jihohin mu da kuma kasa baki da to wannan kuma ya haddasa abubuwa da dama daga cikin su akwai rashin ingantattun malamai ba wai ina suka akan malaman da suke kokarin su yanzu ba amma dai kowa ya san da cewa da ba wanda yake kaman degree mai kyau kaman ko first class ko kuma second class offer ake dauka a karantawa sannan kuma ayi musu riko na kwarai to wannan yakan sa kowa yayi kokarin hazaka don ya cimma wannan matsayi saboda malami ya dauke shi mutum mai daraja a cikin al'umma
haka
to kuma a wannan lokaci nikan iya tunawa irin abubuwan da ke gudana a makarantar kamar curriculum ban san da zan kira shi da Hausa ba kamar wajen dawali za a ce mishi
na karatun kamar mayan hajjar karatun nasu ba
tsarin karatu
tsarin karatu yawa ya kunshi abubuwa da dama daga cikin su a primary akwai in kukan iya tunawa akwai wani abu da ake ce mai arts and craft kamar abubuwan da suke sa fitar da fasaha daga yara matasa
haka ne
to duk ire-iren waɗannan abubuwan ne yanzu an daina yin su ma a makarantun ne kuma wannan abu kamar yanzu kasashe irin su Sweden da Finland shine fi yawa cikin abin nan tsarin karatun su na fitar da yara a samu su wannan hazaka din idan kuka lura irin waɗannan watsi da irin waɗannan abu ya ci kuma yakan doba ga yanda aka yi ko in kula da karatun tunda yanzu duk waɗannan darussan an daina ma ware kuɗi ko kuɗaɗe ko abin don gudanar da waɗannan ire-iren shirarrukan sannan kuma abu wanda ya fito daga cikin wannan shine yanda al'umma yanzu gaba daya an daina dukan dan makarantar dalibi haka kaman mutum wanda ake ganin zuwa gaba su ne fa za su zama
manyan
gobe exactly to ke ga yanzu idan wannan abu da aka yi watsi da shi ya kasance don ni ban iya mantawa lokacin da muna da primary da secondary idan muka sa wannan uniform na makaranta muka fito muna ta hiya yanda al'umma ta dauki cewa eh waɗannan suke kallon mu waɗannan lalle su ne ake dibin zuwa gaba za su dauki mulkin ƙasa da sauransu to sai kika cewa ana kula ana muna kallon kirki eh sannan kuma mukan dauke cewa eh muna ta hada kamar mu ne ambassadors na makaranta saboda haka duk wani abu na rashin da'a ko wani abu na kokarin mu kare kada mu to kaga wannan kuma ya biyo ya abin da ke jawo shi saboda yanda aka yi watsi da harkan karatu da makarantun ne daga gwamnatocin mu waɗannan su ne nake gani daga ɗaya daga kaɗan da ke cikin abubuwan da suka kawo taɓarɓarewa
to daktar daga ƙarshe wani kira za ka yi saboda ma yanzu lokaci ya yi halin shi ban sani ba kuma sai wani mako idan Allah ya kai mu ne mu ci gaba da wannan amma dai a taƙaice dai wani abin ƙarshe da za ka yi mana kira akan wannan
gaskiya abin da zan yi abin nan shine uwaye su tashi tsaye su abin don yanzu demokarai yake sai su ga cewa gwamnatoci sun saki abin da ya kamata ma ilimi a maida hankali sosai ga ilimi yanda wannan daraja tashi kori za ta dawo.
To mun gode kwarai, Allah saka da
alheri. To mun gode dakta.
To jama'a duka annan muka kawo karshen wannan shirin mu huta lafiya a madadin wanda
Hafiz Ado Babale
tare da
Hadiza Kyari
lokaci yayi halicci sai gobe idan Allah ya sake dawo da mu.